أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau Allah madaukakin sarki ya kawo mu biyu ga watan Ramadana da wannan shekara 1440 haka ne, wanda ya zama daidai da 7 ga watan 5 2019 Gregorian calendar. Kamar yadda muka saba, da mu ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma a wannan masallaci na kofar gidan girma sarkin Damba. Muna nan har yanzu a cikin suratul Ma'ida. Jiya mun tsaya aya ta 43, yau za mu tashi ta 44. A jiya mun ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani akan ɗabi'a daga cikin ɗabi'un Yahudawa wajen wato kenan kokarin amfani da ƙarya da yayata jita-jita da kuma kokarin sassauci a hukunci, da yadda suka kokarin su tracking Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya bada fatawa sabanin abin da littafin su ya saukar, saboda su samu sassauci su kuma samu hujjan cewa ai Annabi Muhammad ne ya bada fatawa a kansa. To saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya kare shi, sai ya zama ya musu hukunci da abin da yake cikin littafin nasu, kuma sai ta bayyana cewa ashe wato sun san gaskiya suka takata, don haka sai suka ji kunya. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce ko da suka kawo hukuncin, ba sun kawo hukuncin don neman gaskiya bane, sun kawo don ya hukunta, ya hukunci ne a samu sassauci ta yanda za su rika bin son zuciyarsu, kuma su kafa istidlali da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne hukunci a haka. Saboda haka ko a gaban Allah za su ce hakama bizalika nabiyyun min anbiya'ika, to sai Allah yake Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ci gaba da wannan shine, sai Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha nabiyyuna الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله مدوكين سركي يتي موني حقيقة أنزلنا التوراة موني مكسوكد التوراة fiha hudan, a cikin at-taura akwai shari'a, wa nurun akwai kuma haske a cikin at-taura. Saboda haka dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida Yahudawa cewa su dauko littafin su fato bit-taurati fataluha, ko dauko littafin ku a tauran a karanta ta akwai hukuncin Allah madaukakin sarki akan rajamu a cikin sa ba wani sabon abu bane duk da cewa shi Allah madaukakin sarki ya saukar masa alqur'ani ne amma a wannan hukuncin da yanda yake a cikin alqur'ani haka yake wato kenan a cikin littafin su don haka Allah madaukakin sarki yake cewa mu ne muka saukar da at-taurar ma kuma a cikin ta akwai shari'a akwai kuma haske sannan ya hukumu bi annabiyuna annabawa ma sun yi hukunci da ita ko kuma da ita ne annabawa suke hukunci allazina aslamu lil ladina hadu ai annabiyuna allazina aslamu annabawan da suka musulunta suna hukunci da ita at-taura to ana abin da aka rishi shine cewa wani annabi ne ba musulmi ba amma kuma Qur'ani yazo da ibara ya hakuma bi annabiyuna alladhina aslamu annabawa wanda suka musulunta su suke suna yin hukunci da ita wato kenan at-taura sai malamai suka ce abinda yake nufi anan jingina annabawa da musulunci daukaka addinin musuluncin ne ba wai dan macan dan su ba wato kenan musulmai bane a ana nuna darajar musuluncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne annabawan dama can musulmai ne saboda haka yanzu an dauka wato kenan addinin musuluncin da sunan annabawa mun gane wannan yawa misali saudiya zaka wakammin abin saudiya zaka samu ubaya samu daukaka bibin wakan min abin ko asma bibinin zaka samu daya samu daukaka ubaya samu daukaka a dalilin dan sa haka ne yawa kamar yanda Adnan ya samu daukaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa yanzu in kana kokari ka kwatanta in kana neman tarihin larabawa dole zaka samu an saka hatan da Adnan Adnan kuma ta ce din sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi amma me yasa ake kokarin kakalowa tarihin saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yawa inda ba dan sa ba sai zama wato kinin ba Adnan din ba zai samu wannan abin ba kakanni nawa ne wanda bai tarihi ya zubar da su ba wanda ya san da su ba da labarin sa amma a dalilin dan sa ko jikan sa sunan sa ya riga ya bayyana yawa saboda haka annabawa da yawa sun tafi amma a dalilin musulunci sunan su wato kenan ya bayyana kenan musuluncin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi saboda haka Allah madaukakin sarki yace ya hukuma bi annabiyuna alladhina aslamu ay alladhina yakhrujuna an hukmiha wala yubaddilunaha wala yuharrifunaha annabawan da suka yi hukunci da ita a Taurat su ne mutanen da ba sa canja ta ba sa masa tahrifi ba sa kuma wato kenan kaucewa akan ta saboda haka sun yi warrabaniyun sannan rabbaniyun su ma sun yi hukunci da ita a Taurat kenan in an ce rabbaniyun ana nufin wato kenan mutanen da aka jingina su zuwa ga rabbu rabbu kuma shine ubangiji kaman a Hausa kace aiwa ne bawan Allah ne saboda haka rabbaniyun sune wato kenan masu kokarin intisabin kansu zuwa ga Allah madaukakin sarki a wancan lokacin ana kiran su ar-rabbaniyun wal ahbar da kuma malamai da ahbar da rabbaniyun kusan ma'anan su daya amma ahbar yafi karkata zuwa ga asalin malamai malaman Yahudawa Allah madaukakin sarki ya ba su dama da rabbaniyun din su ya ba su dama wato kenan su yi hukunci da Taurat bayan annabawan su abin la'akari a shine ada Allah madaukakin sarki ya sanya duniya gaba daya wato zama kabila jama'a daban-daban aqwamun munfasila ba'dha an ba'd wayanda da suke zaune anan iyaka su ne wayancan da suke zaune iyaka ce iya su ne wancan kowa da irin kasar su sannan kowace kabila da irin matsalarta don haka Allah madaukakin sarki a wancan lokacin da ya tashi aikowa annabawa sai ya tashi ya aiko kowace kabila da annabin da zai zo dan magance matsalar da take tattare da ita misali akwai kabilar da matsalar su tauye mudu ne, saboda akwai annun kabilar da Allah ya kawo musu annabi dan yayi magana yayi addressing wato kenan tauye mudu. Akwai kabilar da damuwar su luwadi ne, Allah ya kawo annabi da zai addressing wannan directly. Akwai kabilar da damuwar su tsafe-tsafe ne da sauransu, Allah ya aiko annabi da zai addressing wannan matsala din. To amma a lokacin da Allah madaukakin sarki kuma ya ba su kowane littafi, lokacin da Allah madaukakin sarki ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya zama bayan sa babu wani annabi da zai zo, shi kuma annabi ne na duniya. Don haka shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya bashi mu'jizar da wato kenan za ta zama ta wanzu har zuwa ƙarshen duniya. Amma su wayannan al-ahbar da muke maganar su malame ne wato kenan na Yahudawa, wanda yake Allah madaukakin sarki su ne kadai wanda aka ba su daman yin hukunci da Taurat a daidai wannan lokacin. Kuma a kowane lokaci ana kiran su al-ahbar wi'aul ilmi, malamai su ne ainihin jakar ilimi, ba a zamanin Yahudawa kadai ba, har zuwa wannan lokacin da muke ciki, har zuwa kuma wato kenan ƙarshen duniya. Don haka Allah madaukakin sarki ya ba wa kowane daga cikin su wata amana na wani nau'i na ilimi da yake dauke tattare da shi. Saboda haka kowane malami a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi, wato akwai hikimar da mutum zai dauka yayi amfani da ita, koda a ce shi malamin baya aiki da shi. Mun gane wannan? Yawwa. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wal ahbar bimastufi zo min kitabillahi. Allah madaukakin sarki ya sa at-taura rabbaniyun da ahbar wato kenan suna hukunci da ita, amma bimastufi zo min kitabillahi sakamakon abin da aka ba su na kiyayewa littafin Allah. Kenan yanzu da bayan annabawan ƴan bani Isra'ila da ahbar da ruhban da rabbaniyun su ne aka ba su amanar kiyayewa littafin Allah, domin Allah madaukakin sarki cewa bi mastufizu ba ce bi ma hufizu ba. Inda ya ce bi ma hufizu, wato kenan da abin da suka haddace na littafin Allah kenan, ko kuma aka kiyaye shi, Allah ya kiyaye musu shi na littafin Allah. Amma sai ya ce bi mastufizu, kaga isti'mal maddat alif wasif wa alif da menene da sin da ta litalab ne, kaman kace astaghfirullah ay adlabul ghufran min Allah, ista'inu billahi ay idlabu al-i'anati billahi. To bi mastufizu am da abinda aka dora musu wato kenan na kiyayewa littafin Allah, bi mastufizu min kitabillahi, Allah madaukakin sarki ya ba su at-taura ya dora musu wato kenan nauyin su kare ta, dan haka su kare ta kuma su yi hukunci da ita at-taura. Malamai suka ce wannan yana daga cikin abubuwan da yake bambanta al-Qur'ani da at-taura, saboda ita at-taura rabbaniyun din da ahbar din su ne aka ba su daman su kiyaye su. To duk abin da aka ce hukumi, hukunci taklifi ne, malaman usul suka ce kullu hukumin taklifi urdatan lidhiya, duk hukunci in ya zama taklifi ne an kallafa wa mali yayi abu kaza, wannan zai iya bayuwa zuwa ga tozartuwa, wa urdatan lil nisyan zai iya bayuwa kuma zuwa ga mantuwa, sannan zai iya bayuwa zuwa ga kowane irin matsala. Misali da Allah madaukakin sarki ce ya ba su gadin at-taura su kiyaye ta, to kaga sai ya zama na kan cewa zuwa wani lokaci sai suka sai in ka kasa ta kashi hudu sai ka samu kashi daya daga ciki sun mance da shi, sun manta da kashi guda a cikin kashi hudu na at-taura. Allah madaukakin sarki ce wa nasu hazzan mimma zukiru bihi, kaga wani hazi na abin da aka gargade su da shi na at-taura suka mance da shi kwata-kwata. Kaga yanzu kenan in at-taura mun kasa ta kashi hudu, sun manta da kashi daya kwata kwata ya shafe a cikin kokolosu ya shafe a cikin rubutun su babu shi kaga yanzu an samu matsala ta farko na biyu kuma bayan wannan matsalar mantuwar sai ya zama na kan cewa wato kenan kashi na biyu a cikin wannan kashi uku da suka rage shi kuma wato sun ki aiki da shi sun aje shi a gefe kwata kwata ba sa yin aiki da shi saboda me matsalar da suka samu dan haka Allah madaukakin sarki nan ma sai ya zarge su da cewa sun yi watsi da littafin Allah cikin abin da suka sani na kin aiki da shi na uku sai ya zama da abin ya tsaya anan sai ya zama da sauki sai ya zama na uku sai suka fara canja littafin Allah din tarifi mun karanta a baya Allah madaukakin sarki yake ce musu menene yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi saboda haka kaga ya sa Taurat ta samu matsaloli kala kala amma al-Qur'ani da Allah madaukakin sarki ya tashi shi kuma sai yake cewa inna nahnu nanzalna dhikra wa inna lahu la hafizun don haka kiyayewan alqur'ani sai zama ba Allah ya kallafa wa malaman wannan al'umman bane ba Allah ya kallafa wa rahabaniyun da rabbaniyun da ahbar na wannan al'umman ba a yace shi zai kiyaye alqur'ani da kansa ta yanda zamu bayyana wannan shine al'umman nan tamu akwai lokacin da za a shiga wani yanayin da al'umman za ta zama tana nesa da alqur'ani bata shari'a da shi bata komai da shi amma zaka samu an haddace alqur'ani hafiza alqur'ani kace kace Allah madaukakin sarki shi ya kawo wannan zaka samu cewa kasa an zo an yi kace kace da musulmai amma suna da alqur'ani zaka samu ana rubuta alqur'ani da launi launi zaka samu mace tana yawo tsirara ta kirfe jikinta amma tana rataye da wani abu na alqur'ani an rubuta shi da zinari da sauran zaka samu yaro karami ya haddace alqur'ani zaka samu babba ya haddace alqur'ani al'umma musulmi ba sa shari'a da alqur'ani suna dutse yadda suka ga dama randa wani mutum daya ya tozarta wani aya na alqur'ani zaka du an yi cha an ce ba a yadda ba wannan fa inda ba a shari'a da alqur'ani ballantana ka je kasan da ake shari'a wato kenan da alqur'ani din saboda me shi kiyayewa alqur'ani amri ne takafuli Allah madaukakin sarki shi ya dauki kansa da duniyarsa ba amri ne taklifi ba kamar yadda aka dora wato kenan Yahudawa to saboda haka su Allah madaukakin sarki ya ce musu su kiyaye littafin Allah ay bi mustawda umin kitabillahi allazi umiru an yasharuhu wa ya'malu bihi littafin da aka umurce su kiyaye shi su aiki da shi gaba daya wa kanu alayhi shuhada sannan su kuma shaida ne akan wannan sun shaidi cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi annabi Musa alayhi salatu wassalam da haka Allah madaukakin sarki sai ya dora musu kokarin kiyaye shi sannan sai Allah ya ce fala takshawun nasa karka ji tsoron mutane yanzu wannan kitabe ga wa yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce hukuncin da kai a cikin attaura daidai yake dama mu ne muka saukar da attaurar muka ba Yahudawa da malaman su suna aiki da shi muka kallafa musu kuma kula da littafin kuma suka yi watsi da littafin kuma ba su kula da shi ba dan haka ya samu matsaloli sai da kashi suka zo suka caccanja shi amma in ka ba da irin wannan hukuncin kar kai tsammanin daga baya za su maka wata bitta da kulli wanda za ka sa abin nan saboda da suka turo hukuncin suna son ka canja in ba ka canja ba zaka iya fuskantar matsala a gare su in ka canja ko ka samu matsala daga gurin Ubangiji saboda kan Allah madaukakin sarki yake masa fala takshaw na sakar ka ji tsoron mutane option kai dai kawai wato kenan ka ji tsoro na wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan kuma kar ka sai ko kuma kar ku sai thamani dan kadan da ayoyi na kada ku bada aya ta ku karbi wani abu canjin sa wato kenan dan kadan abin nufi a nan wallahu ta'ala a'lam inda a ce duk duniyan nan za a dauka a ba mutum a matsayin samanin da zai bayar dan zai karba dan tozata ayan Allah madaukakin sarki da duk zai zama dan kalilan ne zai zama dan kadan ne duk abinda za a tattara duk duniyar nan gaba daya a baka don ka tozata wani ayan Allah ka kifa dan gaskiya ka boye wani hukunci amma ka samu wannan to wannan din dan kadan ne idan kai duba da nasaba da ita duniyar da abin da yake da kai kuma kanka saboda ayin ka lura ita duniya abu ne wanda yake ba shi da wato kenan mikdar face in ka hada shi in ka nasabta shi da dan adam kowane mutum da kake gani duniyar sa daban ce ba ta da lokaci duniya da za a ce wannan shine duniya wanda in ka mallake ta ka abin a iyaka rayuwarka kawai shine iyaka duniyar ka domin kafin ka zo duniya akwai duniya kuma ana yin abubuwa bayan ka bar duniya za a ci gaba da yin abubuwa sannan in ka samu duniyar abinda ka iya amfani da shi kawai shine iyaka duniyar ka babu abinda zai ragu bayan baka nan babu abinda zai dadu bayan baka nan babu abinda zai tsaya komai zai faru gargwadon yanda Allah madaukakin sarki ya gudanar da shi sadaka iyaka duniyar kai shine iyaka mallakan ka kenan da za a baka iyaka abinda zaka yi menene amfanin yanzu a ce duk duniyar nan gaba da lokacin kai kana cikin kabari bai da amfani akwai mutanen da suka sai da ayoyin Allah madaukakin sarki dan su samu duniya kuma an kashe su ko duniyar amfani me za ta yi musu daga baya bai da wani amfani to saboda haka duniyar ka shine iyaka abinda kai ka mallaka da abinda zai iya yiwuwa kai kaddara ma kana da ran an ce an baka miliyan cikin garin nan amma baka da lafiya baka iya cin komai a cikin sa me amfanin sa duniyar wayansu ne ta zama duniyar shiririta kai a gare ka saboda haka kullum mutum abinda zai nasaba zai la'akari da shi shine cewa idan ya samu duniyar me amfanin da za ta iya masa a nan gidan duniyar dan wannan zama dan kankanin sannan kuma sai ya nasabta shi kuma da zaman lahira wanda kuma nan ne hayatul abadiya saboda haka in ya karbi wannan zamani ya boye ayan Allah ko ya kikiba dan gaskiya dan wannan lokacin shikenan in ya gama sannan ko zai je fuskanci wato kenan abin da zai fuskanta da haka Allah madaukakin jan kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran al'umma musulmi wala tashtaru bi ayati thamanan kalila sannan sai ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna duk waɗanda ba su yi hukunci da abin da Allah madaukakin sarki wato kenan ya saukar ba wannan suna ake kiran su kafirai fihi kawlani sayati bayanuhuma akwai maganganu akan wannan da sannu insha Allah wato kenan yana tafi fadin Allah da yace wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna bara'u bin azib Allah madaukakin sarki ya dade shi da Huzaifah al-Yamani da Abdullah dan Abbas da Hasan al-Basri da wani wayannan malaman suka ce nazala fi ahli kitabi wannan aya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna ta sauka akan ahli kitabi ne me yasa akwai hukunci da ya kamata su yi amfani da shi a cikin littafin su na zina kamar da muka karanta jiya sai suka ki sai su dauki wani hukunci daban sai su shafa wa mutum shuni ko bakin gawayi a fuskar sa su dora shi akan jaki su kewaya da shi su yi masa bulala su kunyata shi shikenan sai su kyale shi madadin wato kenan rajamu to saboda haka a kansu ne ayan ta sauka kamar yadda wayannan manyan sahabbai da tabi'ai Allah madaukakin sarki da su wato kenan suka faɗa suka ci ta sauka ne akan ahli kitabi Hasan al-Basri yake cewa kuma ƙara da cewa wahiya alaina wajibatun amma duk da ta sauka akan ahli kitabi ne fa to wajibi ne har yanzu mu ma akan mu mu aiki da shi Abdurrazzaq ya rawaito daga Ibrahim yake cewa nazalat hadhihi al-aya fi bani Isra'ila wa radiyallahu li hadhihi al-umma biha wannan aya ta sauka akan yan bani Isra'ila kuma tunda ta tafi a cikin littafin mu shari'atuhum shari'atuna shari'an su ta mu ce sai dai idan an samu wato kenan nasku da ma ka samu nasku wa mansub idan shari'an mu tazo da wani abu sabanin nasu to ta mu ta shafe wato kenan tasu to amma shari'ar mu ita ma wato kenan tabbatar da wato kenan wannan take saboda haka anan kuma malamai suka ce shi hukunci da ake ganin sannan galibi hankalinmu yakan taru idan an ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, sai mu tattala ta sai mu kai ta kotu alkali akan sa wannan hukuncin yake, saboda shi ne yake hukunci. Ya manta da cewa Allah da ya halicci duniya ya halicce ta akan tsari, tsari wanda yake shine daidai, wanda ya kamata kai ka rayu akan sa, sawa'un a cikin gidanka ne ko a garinka ne ko a office ɗinka ne ko a gonanka ne ko a Benin ne da sauransu. Saboda duk inda kake kai akanka akwai hukuncin da Allah madaukakin sarki ya dora maka kazartar da shi. To wannan hukuncin anan ma wannan ayan za ta iya sauka akanka, musamman a ce ga inda Allah madaukakin sarki yace ayi zahiratan ballo ballo, sai kai kuma ka ki saboda kana gana Allah din ba daidai bane ga naka wanda yake mai kyau. Hukuncin aya zai iya hawa kan mutum, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, zai iya sauka wato kenan akan mutum. Warwa Jarir aidan an alqama wa masruk anna annahuma sala Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه عن الرشوة فقال من الصهوت فقال وفي الحكم قال زاد ذاك الكفر. وين معلومه سكت ابي عبد الله بن مسعود ده مسروق ده الكما من عبد الله المجران عبد الله بن مسعود ني سكت ميشي اكن حكمين رشوه كربار رشوه كو بعد الرشوه كينن كو. Sai yace ai wannan yana daga cikin suhutu, jiya mun yi bayani akan abin da ake nufi da suhutu ko wa akalihim suhutu wa kannuhu anhu, suna cin suhutu Allah madaukakin sarki ma ya hana. Mun yi bayani cewa rashawa suhutu ne, fowannayin suhutu ne, sata suhutu ne, zalunci suhutu ne, duk inda ka karbi dukiya ka ci ba ta halal ba wannan ana kiranta wato kenan suhutu. To ba kala sai suka ce to wafil hukumi, to in a hukunci ne fa, idan ya zama kuma a court ne fa, mutum ya kamata yana alkali zai hukunci a gurin mutane, sai ya karba sai ya ce zakal kufru, wannan shine ainihin kafirci. Idan a court ne alkali ya karbi wato kenan rashawa dan ya murda hukunci, to yanzu shi nasa ya tsallake rashawa ya zama wato kina abinda ake kira kufuru, kamar yadda Abdullah bin Mas'udin Allah madaukakin sarki yarda da shi. To suka ce ina dalili, sai ce wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun. Allah su je ce wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun, an ay yaquluna wa man lam yahkum bima anzaltu, duk wanda bai hukunci da abinda na saukar ba inji Allah madaukakin sarki, fatarakahu amdan, yake hukuncin da gangan aujaran ko kuma saboda zalunci, wa huwa ya alamu, yana sanin ga na Allah din yake aiki da na Allah din, fa huwa minal kafirina, taka wannan ya zama daga cikin kafirai. Ibn Abi Talha yake cewa daga Abdullah dan Abbasin wa man lam yahkum bima anzalallahu din nan ai ana nufin wato kenan man jahada ma anzalallahu bagar kafara, wato kenan yanda abin yake fitowa fili shine cewa mutum zai iya zama kafiri in bai hukunci da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ba, idan yana ga cewa abinda ya hukuncin da shi din yafi na Allah, ko kuma yana gana Allah ba daidai bane. Ai kaga matsalan da ƴan Yahudawa suka fuskanta shine cewa suna gana Allah ba daidai bane, don haka suka tsaya suka tsara kansu, ga yanda idan talaka ya yi laifi ga hukuncin da muke masa, idan mai kudi ya yi laifi sai mu kyale shi mu kasa, bari mu kaikiro wani hukunci daban wanda yake yafi zama daidai, wanda za mu striking balance tsakanin talaka da kuma wato kenan manyan gari. Saboda haka sai suka kirkiro hukunci sabanin na Allah madaukakin sarki, sun san da na Allah, suna ganin wannan yafi daidai akan na Allah. Don haka Allah madaukakin sarki ya zarge su da cewa duk wanda bai hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba, wannan suna yake kira su wato kenan kafirai. Saboda haka hukuncin zai jaba jarsa cikin wannan al'ummar tamu, duk lokacin da mai hukunci yayi hukunci sai yake ga cewa na Allah bai daidai ba wannan shine daidai sawa'un akoti ne sawa'un ko ba akoti ba ne zaki misali yanzu mutanen da suke ganin akwai masu da'awar human right Allah madaukakin sarki ya tauye haƙƙin wato kenan misali mata ai an ce lizakari misal haddul unthayni kaga wannan yan zalunci mata ko an zo rabon gado aka ce a ba mace guda biyu daidai da rabon namiji daya kaga wannan an zalunci maza ai mata saboda kai yanzu ya kamata a tutawa da hukuncin wanda zai striking balance tsakanin maza da mata kuma ana ga haka din shine daidai to kaga duk me da awon wannan sawa'un alkali ne ko ba alkali bane ko a cikin akida ne ko menene shi ko comrade ne ko waye shi wannan hukunci zai iya hawa kansa mutlaqan ko kuma wanda yake ga cewa a abinda alqur'ani yazo da shi kamar misali yanke hannu yanzu ai wannan ci baya ne shi ba alkali bane idan mutun ya sata a yanke hannun sa wannan ci baya ne ko mutun ya zina a jefe shi wannan ci baya ne saboda ka bai dace da wannan zamanin ba bai dace da kaza 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 ba saboda yanda yahudawa suka tsara shine yake ganin daidai akwai gyara a cikin nan Allah madaukakin sarki ba sai lalle a kotu ba duk wanda yake da wannan akida wannan hukunci zai iya hawa kansa Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu kuma Allah ya hukunta bima azallallahu wala kahumul kafiruna sama jalaluhu
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
الله مدوكين تركي يتوى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص أتكي إتا أتوران دا الله مدوكين تركي سيبتا تشوى shi ya saukar da ita kuma a cikin ta akwai haske da kuma shari'a Allah madaukakin sarki ce a cikin ta ne katabna muka rubuta wannan hukunci din alaihim akan suwa yahudawa kenan a cikin at-taura muka rubuta wannan hukuncin wato kenan akan su wa hadha aidan mimma wabakar bihi al-yahudu wannan ma yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya kunyatar da yahudawa da su wa qarra'u alaihim sannan Allah madaukakin sarki ya kwankwashi kwakwalwarsu da shi fa inna indahum fi nafsi taurati anna nafsa bin nafsi a cikin at-tauransu akwai wannan hukuncin cewa idan mutum ya kashe rai a kashe shi wa mai kalifuna zalika amdan kuma su yahuda ba sa aiki da wannan wannan kuma har kwanan gobe mutum zai je kashe kashen sa sai a ce hukuncin kisa yayi tsanani ya kakkashe mutane yayi abin da ya ga dama amma sai a ce hukuncin kisa ya tsani sai a bashi life imprisonment ko a bashi wani hukunci na daban kuma ba komai bane saboda sun riga sun lalata littafin su goal din su shine musulmi ma su yi haka ya zama duk laifin da kai da kashe kashe kace in an kama ka shikenan sai a ji a kaka cikin kurkuku shikenan sai a rabu da kai wannan hukuncin yada amma fa su in ta kama kisan za su iya biya a ji a kisan kiyashi a wayansu mutane wannan ba damuwan su bane ba wai tsantsar so suke su tsan yanzu misali kaje ka kai kashe mutane an zance hukuncin kisa ya maka tsanani a ji a kulle ka ai kaga za su nuna wa duniya su sun kare ranka ne dan kar a kashe su masu sa kiyaye rai ne amma fa za su iya barwa a je a samu mutane a musu kisan kiyashi kuma ma dama wayannan mutanen da ake musu kisan kiyashin nan musulmi ne za su iya barwa ai komai da komai ba za su yi wani magana akai ba in ma za su yi magana a kai sai dai kai da suka baka hukuncin kai wannan din bayan ka je ka musu aikin da za musu ka kashe duk musulmin da za ka kashe sai su kama ka single handedly sai su kashe ka in ma ta kama hakan din su nuna duniya su masu adalci ne to kaga anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu cewa hakan din da suke ba daidai bane a cikin littafin nasu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wato kenan wannan hukunci ya tabbatar da wannan hukuncin wa mai kafin yukalifuna zalika amdan wa inadan amma sun saba mu haka saboda gangan kuma saboda taurin kai ويكيدون النذر نذرا من القريظ ولا يكيدون القريظ من النذر وابن دوان عباره تكي نفي شيني كافين النبي صلى الله عليه وسلم يزو akwai kabilu guda biyu ko kuma guda uku ne yahuda a ciki akwai banu quraiza akwai banu nadir banu quraiza sune masu kudi sune masu mulki akan banu nadir saboda haka idan rikici ya faru wani dan banu nadir ya kashe banu quraiza sai su zartar masa da hukunci ya kashe banu quraiza sai su zartar masa da hukunci shine sai a zo a yi kisasi katabna alayhi fiya annan nafsa bin nafsi dan aka kashe wancan amma in dan quraiza ya kashe dan banu nadir to ba za su yi wannan hukuncin akan sa ba kuma saboda me kamar dai yanda abin da yake faruwa in har na suka je duk inda suka samu gungun musulmi suka ta yanzu misali abin da ya faru a Barma Bama din nan kwanakin baya ƴaƴan musulmi ƴar musulmi za ka an kawo ta da karfi ana dukan ta a sa wuta a kona ta a gaban idan duk duniya suna kallo amma ka ji sun yi wani magana ba za su yi wani magana ba irin kiyashin da ake a Siriya da sauran kasashen musulmi wanda ka ji sun yi magana ba za su yi magana ba wannan ba kisa bane amma lokacin da aka taba nasu guda daya to anan ne fa za su tayatawa a duniya fa so abin da toke exactly dama can haka dabi'ar su take kaga yanzu banu nadir su baza a musu wato kenan kisasi bal ya adiluna ila diyati sai su ce a ai bi a bada diya kawai sai a dan kawo wani abu kawai sai kinin sai a rufe bakin su sai a sallame su kaga wannan a cikin sa kalafu hukumar taurati al mansus indahu hukuncin da at-taurata na santar a cikin su a gurin su suna da at-tauran wato kenan kaga sun saba kamar yadda suka saba a hukuncin rajamu na mutumin da yake katangage wato kenan a gurin su don haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan hukunci a gurin su kadamna alayhi fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni cewa in mutun ya kashe rai a kashe ransa wal ayna bil ayni idan mutum ya zubar da idan wani shi ma a tsiyaye nasa idan wal anfa bil anfi in mutum ya yanke hancin wani shi ma a yanke nasa hancin wal uzna bil uzni in mutum ya yanke kunnan wani a yanke nasa wasun nabi sunin ya kare hakorin wani a kare nasa wal juru haƙi sas amma in rauninka ne kuma sai a yi kisasi in rauni ne sai a yi kisasi yanzu kaga waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗa hukuncin su zai iya fitowa a fili wannan ya kashe sai a kama shi a kashe shi kaga wannan ba mishkali a ciki ya kare hakorin wani a balle nasa hakorin ba mishkali amma abin da ya shafi juru kamar misali an karya kafa ko kuma an yi wani raunin da in kace shi ma za ka masa wannan raunin ya dauki wani katin dutse ya maka masa ya ragargaza masa nan amma yana da rai kace za ka dauki wani katin dutse ka ragargaza masa nan dinsa shi zai iya mutuwa to yanzu kisasi za a yi shine sai a ba dama a malamai ko alkali su yi nazarin raunin su ce za a ba da diya kaza shine ma'ana za a yi wato kenan kisasi akan wannan kitabullahi alkisas littafin Allah ya ce a yi kisasi akan wannan قال علي بن طلحة عن ابن عباس قال تقتل بالنفس تقتل النفس بالنفس ان ريتا تا كشه وتا ري سي ا كشيتا وتكفر العين ذا يسياي و ايدو بالعين اذا ان سياي ده ايدن وني وتقتل الانف ذا يساري و حنجي بالانف اذا ان ساري حنجون وني وتن ذا اوس النبي سني ان متين يكره حقورن و ذا يكره ناسا وتكتس الجراح amma raunuka wannan kisasi za a yi bil jahi da rauni makamancin sa wannan raunin ya ci kaza sai a dako wannan agar fa haza yastawi fil ahrari al muslimina fima bainahum rijaluhum wa nisa'uhum wannan hukuncin da ake yi dinnan daidai suke da musulmi da wanda ba musulmi ba da bawa da ya da yayaye da maza da mata wanda yake kunnan mace shi maza a yake kunnan sa wanda ya karya mata hakuri shi ma za a yi masa hakan ne yake amma wannan duk idan kana amdan in ya kasance wato kenan duk an yi shi wato kenan abin nan da ganga saboda haka yanda ya kamata a ci an yi hukuncin kenan to amma sai Allah madaukakin sarki ya ce fa man tasaddaqa bihi wa huwa kafaratu lahu duk wanda yayi sadaka da wannan raunin da aka masa ko hakorinsa da aka kariya ko idansa da aka tsiyaye ko ransa da aka kashe ko kafaratul lahu wannan ya zama kafara wato kenan a gare shi kafara shine me kankarewar zunubi anan amma matsalar shine famanta sadaka bihi da miri yana koma kan wani ne duk wanda yayi sadaka da wannan matsalar an kashe maka dan uwanka sai kai kace ka yafi ko an yanke maka hannu sai kace ka yafi ko fa huwa kafaratul lahu ya zama kafara a gare shi lahu din kuma ga waye a kai da ka yafin ko kuma ga wanda aka yafe masa ko kuma wanda aka kashe
alwalin gawa
na
alwalin gawa
ya zama kafara ga alwalin gawar to na a zai iya daukan kisa idan mutum ya kashe ai baka ce wakatabna fiya alayhi ko annan nasu bin nasu ai da ka fara magana ko yawa can kuma a cikin surata bakara mai Allah madaukakin sarki yake cewa faman ufi alahu min akhi shay'un fattiba'un bil ma'ruf aw mi adawu ilayhi bi ihsan kaga zai iya bibiyan haƙƙin dan uwansa da aka kashe a biya diya raƙumi guda 100 ko kuma zai iya yafewa faman tasaddaqa bihi yawa menene faman ufi lahu min akhi shay'un fattiba'un bil ma'ruf in zai iya yafewa saboda haka abinda malamai suka ce lahu din nan faman tasaddaqa bihi fa kafaratullah kafara din za ta iya komawa kan shi mai yafewar da aka kashe masa dan uwansa sai shi ya yafe Allah barkuki tsiya kai wannan illa da zai bashi amma fa sun fasarta da cewa kafarar akan wanda ya kashe ne saboda ai shi za a kashe shi yafiyar ta zama sab kafara ta bada ba za a kashe shi ba ko kuma ai shine za a yanke masa hannu tunda ya yanke hannun wani yafiyar shine za ta zama masa kafara tunda ba za a yanke masa hannu saboda yanzu za a kyale shi yawa amma shi wanda in kisa ne wanda aka kashe shi kuma fa sai dai Allah madaukakin sarki ya masa sakamako tunda yan uwansa sun yafi akwai ladar da Allah madaukakin sarki zai bashi su da suka yafi akwai ladar da Allah madaukakin sarki zai basu sannan shi wanda aka yafe masa shi kuma kaga an tsare masa wato kenan rayuwarsa wannan shi yasa aka ce ai kisa shi na
kaman arde ki koyi jihun na musulmi
ina ji
kaman musulmi ya yanke gudun arde yawa ko ya wasu idanu ko wani abu haka to ji a wannan wurin wannan ne musulmi ne amma arde za a yi kisa su
yace wa tuktasul jirahu bil jirahi fa hadha yastawi fihi ahrarul muslimina fima bainahum rijaluhum wa nisa'uhum su kansu idan kafirin ne ana duba wato kenan abin da yake kira sa abin yanayi ana duba yanayi in zalunta sa kai za a yi masa hukunci za a yi in zalunci ai musulunci dama yace idan kana son ka samu zama lafiya da mutane kai musu adalci adalci kuma da wanda da musulmi da wanda ba musulmi ba duka suna bukatan ka musu adalci sai kai ma adalci ya same ka yawa in haka kawai ka abin ka same shi ka yanke masa hannu za a yanke maka hannunka sai dai idan akwai wato kenan wata karina wadda za ta iya kawowa dalili kamar misali a ce akwai rikici na addini a tsakani yawa amma in haka kawai on plain ground kaje ka same shi ka masa abin nan to wannan abin nan in dai babu shubha abinda ka masa za a yi maka wallahu ta'ala a'lam kuma ta sadaka bi fa kafaratullah ko kuma lam yahkum bima anzala Allah wanda duk bai hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba fa ulaka humuz zalimuna wa inna sunna ake kiran su wato kenan az-zalimai wallahi kun bi anzala Allah kad taqaddama bayanu to mu jama'a
wa kaffayna ala asirihim bi isa ibn maryama musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
الله مدوكي ذلك وكفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين bayan su Allah madaukakin sai ke sai ce kaffaina sai muka bibi bayan su ai atba'anahu ko atba'ana ala athari bayan su wa'annan sun tafi yahudawa kenan mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam da suke aike da attaura bayan sun yi tafiya sai muka bibi bayan su bi Isa bin Maryam da annabi Isa dan Maryama bayan annabi Isa Musa alaihi salatu wassalam ya samu tsawon lokaci da barin duniya mutanen sa sun shiga wani irin yanayi Allah madaukakin sarki sai ya ce sai muka bibi bayan su da Isa dan Maryama musaddiqan lima bayna yadayhi minat tawrati shi kuma yana mai gaskata abin da yake gaba gare shi na attaura ay mu'minan biha hakiman bima fiha yana mai imani da ita attaura yana mai yin hukunci da ita attaura wato kenan wato na hul injila sannan sai muka bashi linjila fi hudan wa nur ita ma linjilar akwai shari'a akwai wato kenan haske a cikin ta akwai shari'a a cikin akwai haske a cikin ta ay hudan ilal haqi wa nurun yusda'u bihi akwai shari'a wadda za ta shiryar da mutum zuwa ga gaskiya sannan akwai haske da zai haskaka wa mutum gaban sa a cikin sa fi izalati shubuhat wajen kauda duk abin da yake rikici in mutum ya bi hukuncin linjila a wannan lokacin wato kin za ta kausar da shi ga dukkan shubuha wahalal mushkilat zata kuma warware masa duk matsalar da take gaban sa na addini da kuma wato kenan na duniya wa musaddiqan lima bayna yadayhi sannan tana mai gaskata abin da yake gaba gare ta mina tawrati na attaura ai abin nufi shine muttabi Allah ghayr mukhalifin lima fiha tana mai bin attaura tana mai wato kenan bata mai sabawa da abin da yake cikin attaura din illa fil qalili sai dai a wasu matsaloli ɗan kaɗan mimma bayyana libani Isra'ila cikin abin da shi annabi Isa ko kuma ita attaura ta yi bayani ga ƴan bani Isra'ila abin da ya shafi ba'adu ma kanu yaktalifuna fihi sashen abin da suka kasance suna sabawa a cikinsa abin nufi a nan shi ne nan an kawo musaddiqan lima bayna yadayhi sau biyu na farko ana nufin annabi Isa ɗin shi kansa yana gaskata abin da ya zo gaba gare shi na littattafai ya gaskata attaura ya yi imani da ita na biyu musaddiqan lima bayna yadayhi minat tawrati din da ita kanta linjilar ake nufi shi linjilar saboda zaki da mirinsa ya zo da namiji ne ce inna anzalna wa kafaina ala atharin bi isa bin maryam ko wa ayatun nahul menene injila sai aka ce me fihi kaga wace fiha ba yau saboda ka damirin linjila ya zo da damirin namiji shi yasa annan ma yace musaddiqan lima bayna yadayhi saboda ka anan attaurar ake nufi ita kanta attaura ta gaskata abin da yazo gaba gare ta na wato kenan ina nufi ita kanta linjila ta gaskata abin da yazo gaba gare ta na attaura kenan attaura linjila ta gaskata attaura kamar yanda annabi Isa ya gaskata attaura illa iyaka abinda aka samu na sabani tsakanin attaura da linjila wani abu ne dan kadan wanda yake ana iya samun sa tsakanin shari'a da kuma shari'a yawa amma jauharin sakon da suka tafi da shi din wato kenan jauhari ne wanda yake abu guda daya saboda haka tana gaskata ay muttabi Allah ghayr mukhalifin lima fiha illa fil qalili ko mimma bayyana ko buyina libani isra'ila ba'da ma kanu yaktalifuna fihi kama kala ta'ala kan da Allah madaukakin sarki yake wadan lokacin yake bada labari akan Masihu alaihi salatu wassalam yake cewa me walau ihilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum nazo in halalta muku bangaren abin da aka haramta ku zaka akwai wasu abubuwa wanda attaura ta haramta amma linjila ta halalta shi irin wannan ana samu irin wannan dan kar wannan ko ba sabani bane yawa ولهذا كان مشهورا من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة شيسا بعد التوراة شيسا ما سمع المسكي تشوى الإنجيل تشابه وصد جتكين حكونشان حكونشان التوراة أما بعدك بني كأني لجتكين ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم yawa ko a cikin bible da ga isa alayhi salatu wasallam da ya ce I came with no new laws ban zo da sabon dokoki ba da haka 10 commandments da aka kawo a cikin at-taura haka ma shi isa alayhi salatu wasallam yazo establish din sa kamar yadda alqur'ani a cikin suratul an'am ya tabbatar da wannan 10 commandments gaba daya to wannan haka yake wa qawluhu hudan wa mau'izatan lil muttaqina sannan ita at-taura shari'a ce da kuma wa'azi ga masu tsoron Allah ai ja'alnal injila hudan yahtadi bihi duk wanda yake neman shari'a wancan lokacin to akwai shari'a cikin linjila wanda zai shirye da shi sannan akwai wa'azi mai gargadi da jan hankali ga duk mutumin da yake kokarin irtikabin abubuwa na haram da kuma ayyuka na sabo inda yana da tsoron Allah madaukakin sarki dan haka sai Allah ya ce to tunda haka ne ta tabbata linjila tana da shari'a da haske a cikin ta wala yakum alal injil bima anzalallahu fi to fa mutanen linjila su yi hukunci da abinda Allah madaukakin sarki ya ce sakowar a cikin linjila kar su dauki wani hukunci daban idan an ce wa mutanen linjila su yi hukunci da abinda Allah ya saukar to ya ga mutanen alqur'ani kuma kaga min babi aula kenan ko yawa min babi aula yawa min babi aula a ce suna sun yi hukunci da abin nan wannan kuria waliyahkum ahlul injil ana wani kira'an ta zo da waliyahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi waliyahkum ahlul injili injil bin nasbi ahlul injili ko ahlul injil in kace waliyahkum ahlul injil kaga sune sun zama fa'ili ko nan kuma an yi wani kira'an ta zo da nasaba alal lam akan shi zai zama lam din maimakon ahlu sai ya zama ahlu sai ya zama lam kai kenan kamar yadda yake cewa atainahul injila ko ya waliha kuma ahlu ummatihi bihi don mutanen al'umman sa su zama sun yi wato kenan hukunci da shi to wannan kuma saboda gaskatawa da abin da yake abin da yazo a baya Allah madaukakin sarki yana cewa kulli ahli kitabi lastum ala shay'in hatta tukimu at-taurata wal injil ya ku yan bani isra'ila to fa ba ku da wani matsayi a gurin Allah ba ku da wani dogaro ba ku akan wani abu wanda yake za ku iya dogaro da shi har sai kun tsaye da hukuncin at-taura da hukuncin linjila wa ma unzila ilaykum min rabbikum da abinda aka saukar da gare ku a gare ku zuwa daga ubangijinku shine kenan yanzu zamanin Musa alayhi salatu wasallam ya tafi Isa alayhi salatu wasallam yazo shi ma zamanin sa ya tafi to yanzu ga ayyan Isra'ila ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma alqur'ani an saukar to shine sai Allah yake ce musu a gaya musu ya ahlul kitabi lastum ala shay'in to daga yau ba ku akan komai ma'ana kuna kan zero hatta tukimu at-taurata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum sai kun yi aiki da abin da yazo a cikin at-taura da injila da kuma wannan alqur'ani da ya sauka daga gare ku kenan yanzu za ku ajiye wa'ancan ku zo ku yi dan da an tattara hukunce-hukuncen yanzu a ciki bishiratihi kullu shara'i tun saku sannan Allah madaukakin sarki kita alladhina yattabi'una ar-rasula annabiyya al-ummi ko alladhi yajidunahu maktubatan indahum fit tawrati su wa'anda suke akan wani abu a yanzu sune alladhina yattabi'una ar-rasula wa'anda za su zo su bi manzo annabiyya al-ummi annabi wanda yake ummi shine annabin da bai iya rubutawa ba ballantana ya karanta alaziyan idununhu maktuban indahu wanda yana nan a rubuce a cikin littafin su bi taurati a cikin at-taura har yanzu a ƙarshen aya saboda haka kenan yanzu zamanin Musa alayhi salatu wasallam ya tafi zamanin Isa alayhi salatu wasallam ya tafi duk wani ahli kitabi a duniyar nan gaba ɗayan ta idan bai zo ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam laysa ala shay'in baya akan komai dan haka ya tafi pam 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 wancan ya zama wato kenan a sokekkiyar shari'a yanzu ba zai fuskanci Allah madaukakin sarki da ita ya zama kuma ya tsira ba kamar misali yanzu halin da muke ciki ne a ce ga kudin da muke ciki naira sai a canja kalarsa dan naira dubu na sai mai da naira ɗaya ta dawo su kalarsa. Kaga duk sauran kuɗin ka na da tabbataccen kuɗi ne ana aiki da shi a Najeriya, amma daga rana kaza da kaza aka ce an soke amfani da shi ga irin wanda za a yi amfani da shi, in ka zo da wannan kana ajiye da wannan kuɗin ma ya zama zero, baka da ko miliyan nawa ka tara ya zama shiririta. Amma in ka samu sabon kuɗi na wannan zamanin to shi ke da sai ka sai duk abin da za ka siya, amma ba ka ba komai kuɗin ka je ka kwandin kwari ba wanda zai saurare ka, ba wanda zai saurare ka. To sadaka wa man lam yahkum bima anzalallahu wa la yakum fasikun, wanda duk bai hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba shi ne wayannan su da ake kiran su fasikai. A takaicen takaicewa wayannan ayoyi da suke magana akan wanda bai hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba, waccan ayan tace kafirai ne, waccan ayan tace azzalumai ne, wannan ayan tace fasikai ne, to duk ya danganta ga mauqif din da dan adam yake lokacin da wannan hukunci ya same shi. A daidai lokacin da yake ganin na Allah akwai kuskure na wanda ba na Allah ba shine daidai, to wannan ya zama kafiri. Amma idan ya zama yana ganin na Allah shine daidai sannan kuma sai ya aiwatar da shi a haka, to ɗayan biyu ne. Idan a kansa yayi ya zama azzalimi, idan a waninsa yayi hukuncin ya zama azzalimi, idan kuma a kansa yayi ya zama fasiki. Mun gane wannan, ga hukunci yanda Allah yace ayi, sai ya gana Allah ba daidai bane, dan haka na wanin Allah shine daidai, to wannan ya zama kafiri mutlaka. Amma idan yana da itikadi alqur'ani gaskiya ne abinda Allah faɗa duk daidai ne, amma shi saboda wani rauni irin nasa ko son zuciya ko wani abin nan irin nasa ba zai yi hukuncin da abinda Allah yace ba, amma hukuncin tsakanin wa'ansu zai sai ya zalunci wani, to yanzu ya zama azzalimi. Amma in kuma shi akan kansa ne ya kamata ya yi aikin sai ya ki, to yanzu ya zama fasiki. Mun gane wannan, saboda haka inda ake dabbaka wannan ayoyi guda uku kenan, kuma da wannan zamu dakata insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe. Da fatan Allah madaukakin sarki ya amfane mu da abin da muka karanta, abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa, abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu kuskuren ya ba mu ikon gyara. Allah karba mana addu'o'in mu da ibadun mu, azumin mu da sauran sallolin mu. Allah ya jika mu, Allah mu dauke ka zikiri, muna roƙon ka jika mu, ka jikan iyayen mu da suka gabata, sauran iyayen mu da suke da rai, Allah ka ba su cikawa da imani, mu Allah ka ba mu cikawa da imani. Allah ka tsare mana imanin mu, ka tsare mana al'umma mu, ka dai mana mazan mu da matan mu da zuriyar mu da addinin mu, rahmatuka ya rabbal alamin. Marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya, samarin mu Allah ka ba su aikin yi, Allah ka ba su fikra na taimakon addinin musulunci da taimakon, Allah ka dauke kai mana talauci da zalunci da jahilci da kunci na rayuwa.